sashen Hausa na muryar Amurka ke magana kan mitoci 22 da 25. Mazauna jamhuriyar Niger a kullum za su iya kama mu kai tsaye ta shoshin rediyo amfani da sarauniya da fara'a da noma da dalo da kuma niya ko kuma VOA Africa zango na 102.5. Kuna kuma iya sauraron mu ta hanyar sadarwar internet a duk lokacin da kuke bukata kan voahausa.com. Jama'a masu saurare, assalamu alaikum, alheri, Grace Abdu tare da Jummai Ali daga Washington DC da sauran abokan aiki ke farin cikin saduwa da kowa shirinmu na yau Asabar 4 ga watan Janairu, ranar da hukumar lafiya ta duniya ta kebe domin fadakar da jama'a kan cutar daji. Kafin ku ji abin da muke tafi da shi ga kanin labarai.
A makon gobe idan Allah kai mu ake sa ran komawa teburin shawarwarin samun zaman lafiya a Jamhuriyar Congo. Alƙalin wata kotun tarayya na Amurka ya yanke hukuncin dakatar da hana 'yan yawon bude ido da 'yan gudun hijira daga ƙasashe 7 zuwa Amurka da shugaba Donald Trump ya gabatar. Ƙungiyar tarayya Turai kuma ta yi na'am da wata yarjejeniyar rage yawan baƙin haure da ke zuwa Turai daga Afirka.
Shi wannan cuta na kansa wanda ake ce mai ciwon daji ƙashin gaskiya al'amari ne wanda yake idan ya samu wani dan uwanka ko na wani naka ba karamin tashin hankali bane.
To za ku ji ƙarin haske akan abinda masana ke cewa dangane da wannan cuta. A Jamhuriyar Niger kuma waɗansu ƙungiyoyin fararen hula sun gudanar da jerin gwano tare da gangami da suka ce sun dosa kenan sai sun ga sauyi. To ko menene ya tsone musu ido?
Mu yanzu muka zare damce dan kokowa da handama dan kokowa da milki na kamakariya. Akwai matsala ta ruwa, matsala ta huta, matsala ta kasuwanci.
Ibrahim Ka Almasi Garba zai shigo da kashi na biyu na bayani kan yadda ake zuwa aikin haji a zamanin da da kuma yadda Yahudawa ke gudanar da ayyukan ibada. Za mu kuma karanto kaɗan daga cikin ɗimbin ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email, amma duka sai bayan kun sha labarai.
Assalamu alaikum sauraro, ga labarin mai karantawa Jummai Ali. Ana sa ran kungiyoyin masu hamayya a Jamhuriyar Congo ƙarƙashin lemar kungiyar Resemblement za su koma teburin shawarwarin samun zaman lafiya da gwamnatin ƙasar a makon gobe idan Allah ya kai mu, duk da mutuwar shugaban kungiyar ATN Tshisekedi. Magoya bayan masu hamayya da kungiyoyin jama'a sun bayyana damuwar cewa mutuwar Tshisekedi za ta gurgunta yarjejeniyar da aka kulla da gwamnati a kwanan nan. Yarjejeniyar ta tanadi har da barin shugaba Joseph Kabila ya jagoranci gwamnatin rikon kwariya na tsawon shekara guda sannan a yi zaɓe. Freddy Mboyamu Matungulu, shugaban jam'iyyar Nabiso ta masu hamayya, ya ce ana sa ran shugabannin cocin Katolika masu shiga tsakani waɗanda suka dakatar da shawarwari tsakanin gwamnati da ƙungiyar Resemblement da su koma birnin Kinshasa domin tada injin ɗin shawarwaran. Alƙalin wata kotun tarayya a jihar Washington James Robert ya yanke hukuncin dakatar da haramtawa 'yan yawon bude ido da 'yan gudun hijira daga ƙasashe 7 waɗanda yawancin al'ummarsu musulmi ne shigowa nan Amurka da aka ƙaddamar a makon jiya. Tuni dama jami'an kwastam da dogarawan tsaron kan iyaka suka ce dukkan matafiya da mutanen da suke da izinin shigowa nan Amurka za a bari su shigo. Fadar shugaban Amurka ta White House ta gabatar da sanarwar da ke cewa ma'aikatar shari'a za ta gabatar da umarnin gaggawa akan wannan mataki. Haka kuma sanarwar ta kare umarni ko kuma dokar shugaba da Donald Trump ya gabatar akan cewa bai karye doka ba. Jiya Juma'a, alkali James Robert ya yanke hukuncin cewa jihohin Washington da Minnesota bisa doka suna da 'yancin kalubalantar umarnin shugaba Donald Trump. Ƙungiyar tarayyar Turai ta yi na'am da wata yarjejeniyar marawa ko kuma goyon bayan jami'an tsaro a ƙasar Libya domin ƙoƙarin rage yawan baƙin hauren da suke bi ta ƙasar akan hanyarsu ta zuwa Turai. To amma kuma masu nazarin al'amura sun yi kashedin cewa ƙungiyar tarayyar Turai tana fuskantar kasadar hadda sararrabuwar kawuna a cikin Libya a siyasance. Sannan kuma ƙungiyoyin ba da agaji sun la'ani yarjejeniyar akan cewa ba ta fahimci irin hatsarin da 'yan gudun hijira suke fuskanta a ƙasar ba. Yarjejeniyar ta tanadi kungiyar tarayyar Turai za ta bai wa gwamnatin Libya dala miliyan mai tanda 15 domin ta inganta ayyukan jami'an tsaro da kuma jami'an tsaron kan iyaka. Akan batun 'yan gudun hijira a ƙasar Siriya kuma shugaban hukumar lura da 'yan gudun hijira ta Majalisar Ɗinkin Duniya Filippo Grandi ya ce shawarar da aka gabatar na samar da tudunmin tsira wa 'yan gudun hijira a cikin ƙasar kwalliya ba za ta biya kuɗin sabulu ba. Jiya Juma'a Mr. Grandi ya faɗa wa 'yan jarida a birnin Beirut ƙasar Lebanon cewa kada a ɓata lokaci wajen kafa ko kuma samar da tudunmin tsira a cikin ƙasar Siriya domin ba za su zamana ba su tattare da barazana da mutane za su je wuraren ba. Mr. Grandi ya ce ba a ƙasar Siriya ya kamata a samar da irin waɗannan wurare ba, a saboda ta'addanci da kuma ƙungiyoyi daban-daban da suke da hannu a cikin rikicin ƙasar. A kwanan nan shugaba Donald Trump na Amurka ya bayyana sha'awar samar da tudunmin tsira wa 'yan gudun hijira kamar yadda aka yi a ƙasashen Turkiya da kuma Lebanon. Da waɗannan labarai suna zo muku ne daga nan sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Majalisar Ɗinkin Duniya ta fitar da sunan Gulbuddin Hekmatyar na Afghanistan wanda ya yi ƙaurin suna daga jerin 'yan ta'adda a saboda yarjejeniyar samun zaman lafiya da ƙungiyarsa ta ƙulla kwanan nan da gwamnatin Afghanistan. A saboda haka yanzu Mr. Hekmatyar zai iya amfani da ƙaddarorinsa kuma zai iya yin bulaguro duk inda yake so kamar yadda sanarwar da kwamitin takunkumi na kwamitin sulhu na Majalisar Ɗinkin Duniya ya gabatar jiya Juma'a a birnin New York ta tanada. Kwamitin ya ɗauki wannan mataki ne watanni bayan da gwamnatin Ashraf Ghani ta Afghanistan da ƙungiyar Hizb Islamiyya ta Hekmatyar suka ƙulla yarjejeniyar samun zaman lafiya. Wannan sanarwa ta share fagen yanzu ɗan tawayen Hekmatyar da ya daɗe yana ɓoye a ƙasar Afghanistan zai iya koma ƙasarsa Afghanistan kuma ya tsunduma cikin harkokin siyasar ƙasar. Vincent Viola, mutumin da shugaba Trump ya gabatar da sunansa a zaman mutumin da yake son a bai wa mukamin sakataren rundunar soja, ya janye sunansa daga nazari, yana misali da cewa ba zai iya bin dukka ko kuma mutunta ƙa'idodin ma'aikatar tsaro da suka danganci gudanar da harkokin kasuwancinsa ba. Jaridar rundunar soja da ake cewa Military Times ta ba da labarin cewa Vincent Viola ya gabatar da sanarwar cewa ba zai iya tsallake shirin tabbatar da shi akan wannan mukamin ba. Sakataren tsaron Amurka Jim Mattis ya bayyana takaicinsa, to amma ya ce ya fahimci kuma yana mutunta shawarar da Vincent ɗin ya ɗauka. Wata sanarwar da ma'aikatar tsaro ta gabatar ta ce nan ba da jimawa ba, sakataren zai gabatar da shawarar sunan wanda yake son a yi nazarin baiwa wannan mukami.
Jummai Ali ta karanto labaran duniya. Hukumar lafiya ta duniya ta keɓe ranar 4 ga watan Fabrairun kowace shekara a zaman ranar yaƙi da cutar daji da nufin faɗakar da jama'a kan cutar da kuma ɗaukar matakan shawo kanta da tallafa waɗanda ke fama da ita. Ga rahoton da wakilinmu Babangida Jibrin ya haɗa mana kan wannan rana.
Cutar kansa dai ta kasance ɗaya daga cikin cututtuka na duniya da kan halaka maza da mata. Wani ƙididdiga da wata cibiya da ke aikin kawar da cutar ta kansa a nahiyar Afirka da ake kira Partnership for Eradication of Cancer in Africa PECA ta fitar ya nuna cewa a duk shekara akwai kimanin mata 14,089 da ke kamuwa da cutar kansa ta bakin mahaifa. Daga cikin cututtukan na kansa da tafi illa ga mata. Hasali ma a cewar hukumar Majalisar Ɗinkin Duniya WHO, cutar ta bakin mahaifa ita ce ta biyu da ke kama mata da ke tsakanin shekaru 15 zuwa 44 a Najeriya.
Dr. Muhammad Muhammad ya mini ƙarin haske game da wannan cuta ta kansa. shi kansa dama yakan fito ne kamar ko kurji ko kumburi yawaicin su, amma ba wai duka dole sai ya zama a kumburi ba. To ma'anan shi shine idan wuri ya ji ya jimo, ka san idan ya warke zai daina toho. To shi kansa wato sinadarai na cikin jikin mutum, cikin sashen jikin mutum ne, amma maimakon ya daina toho sai ya ci gaba da toho kawai ba kai ba gindi, ya zama yana matsa wuri ko kuma ya hana wasu sashen jiki aiki yanda ya kamata, yana tsirowa. Idan aka tarbe shi yana fitowa, aka tarbe shi, to gaskiya ana iya samun warkarwa. Amma in ba haka ba, in har aka bari ya kai wani sashe, to gaskiya da wuyan warkarwa ko kuma gaskiya sai dai mutuwa.
Cutar da ya ta kansa cuta ce da ke lakume makudan kudade bayan zaman tararrabi da take saka mai jinya da kuma ƴan uwansa a ciki, kamar da Malam Abdullahi ya shaida mani.
Ya shi wannan cuta na kansa wanda ake ce mai ciwon daji, kashin gaskiya al'amari ne wanda yake idan ya samu wani dan uwanka ko na wani naka ba karamin tashin hankali bane. Haka muka yi ta fama daga wannan asibitin zuwa wannan asibitin, banda ma maganin shi gashi da tsada, aje kuma ai tayin na gargajiya, a dawo ai na bature, ga wahalarwa, ga kuma daukan lokaci, ai ta fama a gobe ai nasara, jibi ai nasara.
Wata matsala da masana kiwon lafiya ke fuskanta wajen shawo kan wannan cuta dai, musamman a kasashe masu tasowa irin su Najeriya, ita ce ta rashin fadakarwa da kuma jahiltar wannan cuta, inda ake cewa ba ta jin maganin asibit, hasashen da kuma Dr. Muhammad Muhammad ya musanta.
Rashin ilimin kenan, domin shi yasa ma ake ce mashi ciwon daji, sai ce ai ba magani, in ma ka ja kai ma allura ai sai mutuwa. Ba haka bane, shi ciwon daji din kamar yanda na faɗa ne da fari, inda har muddi aka samu aka je tun da wuri, akan yanke bakin da don wani lokaci maganin shi kansa din ya kasu kashi kashi. Da fari dai zai buƙaci mutane wanda suke da ilimi a fanni iri-iri da ya shafi maganinsa. Sannan akwai wanda ake haɗiyewa, ba dole sai an yi operation ba ya narkar da ciwon. Then akwai wanda muke cewa radiation, radiotherapy kenan, shi kuma za a haskaka wani na'ura ne ya kona bakin inda kansa din yake, ko kuma in yi ma abin nan sai an yanke bakin wurin.
Babangiji Brown, murya Amurka daga Lagos.
Ya Ubangiji sarkin baiwa, ya Ubangiji sarkin baiwa, roƙon da ni nake kullun sai ka ba mu lahiya.
To dangane da wannan rana, Yusuf Mega mai Gambowa ya aiko da sako cewa muna fatar wayar da kan hukumar da hukumar lafiya ta duniya ke yi kan wannan cuta kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Shi kuma Abubakar Salim ya ce waɗanda ke fama da wannan cuta a Najeriya suna buƙatar taimakon gaggawa ganin irin halin ni'yasin da suke ciki. To bari mu rufe taskar hotonin namu a jamhuriyar Nijar, inda waɗansu ƙungiyoyin fararen hula suka gudanar da jerin gwano haɗi da gangami a dandalin fahimtar juna da ke gab da Majalisar Dokokin Ƙasa domin tirsasa wa gwamnatin shugaba Yusuf Muhammadu ta saurari koken jama'a masu nasaba da ƙunci na ƙuncin rayuwa. Wakilin Musulmi Muni Babma na ɗauke da ci gaban rahoton.
Wannan shine karo na biyu a ƙasa da watanni biyu da waɗannan ƙungiyoyin fafutuka ke fitowa kan titunan Yamai da zumar tilastawa hukumomin jamhuriyar Nijar warware wasu tsarin matsalolin da suke zargin gwamnati ta jefa 'yan ƙasar ciki saboda abin da suka kira rashin sanin darajar talakawa, kamar yadda Siraji Isa na ƙungiyar Motion ya yi min ƙarin bayani.
Mu yanzu muka zare damce don kokowa da handama, don kokowa da milki na kama karya, kowa ya ga irin take-taken dokoki da ma kundin tsarin mulki irin yadda ake mishi karan tsaye a cikin wannan ƙasa. Akwai matsala ta ruwa, matsala ta huta, matsala ta kasuwanci, matsaloli hakika yau makaranta da gidan kiwon lafiya da ma sauransu da tattalin arziki, yau hakika matsalar ƙasa ta yi tsaye.
Jerin gwanon na Asabar 4 ga watan Fabrairu ya samu halartar ɗumbun mata, Madam Soli Hajiya Ramatu ta ƙungiyar Gren na gaba-gaba a wannan maci.
Shekara nawa muna baya wanga gwamnati, mun yi lallashi, mun yi negosiye, mun yi pledwaye, yanzu mun ga shi daina muka ci a hito a gani. Tunda da fari da muka hito ba su gane abin da muke yi ba, su ma suka ce hitowa za su yi su gwada muna suna da mutane. Amma in cikin Niger mutum guda ya ce bai ji daɗi ba, shugaban ƙasa kamata ya saurara ya ji kukan mutumin, me yake nihi da gaske ne, in da gaske ne me ya kamata a yi.
Sakin mara ga wasu ƙasashen yammaci da na nafiyar Asiya domin gudanar da wasu ayyukan da ake hasashen babu haske a tare da su na daga cikin abubuwan da masu jerin gwanon ke nuna rashin jin daɗin su a kai, in ji Falmata Muktar Taya Kusa a ƙungiyar Genome.
Jihar Difa bakin iyaka bakin ruwa gwamnati ya ce ba zai iya tsare ɗan Niger ba sai je sa hannu da takarda a Saudiya cewa ya ba su izinin su zo su tonin arzikin ƙasa. Muna tsoron mu an ga samu waye gari mu gan mu a kasuwar duniya ana tallan mu, shi yasa muka zo mu taka ma gwamnatin nan biri.
Da yake mai da martani akan waɗannan soke-soke na ƙungiyoyin kwararen kula, kakakin jam'iyyar Fayyandes Tarayya mai mulki Alhaji Asman Muhammadu cewa yake
ka azama gwamnati abinda ba nata ba 28 zuwa 29 duk wata na Allah in ya mutu gwamnati ta biya ma'aikata. Sannan in ka zo cikin kasuwar ne abinci ya rage arha, yau zabo ana saida shi a cikin kasuwar mai jika 2.5 na sefa, a wani lokaci jika 5.5 ake shi jika 6, lokacin nan ba a yi tsada ba sai yanzu bayan abu Allah ya ka saukin shi. Karka manta da matsaloli inda na tattara arziki ne shi shahi duniya gaba daya, kuma waɗanda ke sauraron mu sun san da haka nan. Sai in ce maka a Niger ma mun gode wa Allah da sauki kwarai, saboda haka mutane abinda suka yi kokowa siyasa ce, kuma siyasa in zaka neman iko ka hito ka zan dan siyasa ka nemi iko.
Shikashikan wannan jerin gwano sun bayyana cewa a ƙarshen gangamin na yau za su aike wa gwamnati takardar kasida mai kunshe da jerin matsalolin da suke buƙatar a magancewa talakasu.
Wannan koke-koken cikin wanga kundi da mun kai za mu kai shi wajen Prime Minister dan saboda shi doki matakai a gaugauce, saboda su san yau Nigeria na jiya ba kaman na yau ne ba kan magiya waye.
Sile Umuni Barma, muryar Amurka daga Yamai a jamhuriyar Niger.
Har yanzu kuna tare da sashen Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC. Yanzu agogo ma nan Washington na cewa karfe 10:16 na asuba. Ga shirinmu na gaba.
Masu sauraron mu, assalamu alaikum, barkanku da sake saduwa da ku a wannan shirin na amsoshin tambayoyin. Yau za a ji kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar su Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Adamu Aliyu Gulde, masu son sanin yadda ake tafiya aikin hajji zamanin da idan akwai kogin maliya a lokacin. Sai kuma ansar Malam Yusuf Salih M Abuja, mai son sanin yadda Yahudawa ke ibada. Bari mu fara da kashi na biyu kuma na ƙarshe na ansar tambayar su Alhaji Umar Foreba Gashuwa da Adamu Aliyu Gulde, masu cewa shekarun baya da ake tafiya Saudiya ta ƙafa akwai kogin maliya, idan ko akwai yaya ake zuwa Saudiyar ta ƙafa? Idan masu tambayar na saurare, to ga ci gaban ansar ku daga bakin shugaban majalisar malaman Izala Shiyar Abuja Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, wanda na ci gaba da tambayarsa cewa to Sheikh, daga bayaninka kamar wasu idan suka isa ƙasar Saudiya takardar shigar su wa'adinta ya kare, akan maida su, wato kenan kana nufin akan maida su ba tare da sun samu gudanar da ayyukan ibada ba, koko ya ne za a maida su?
Ai, yawanci maida su inda ake yi. Jirgi yana danganawa da bakin gaba na ainihin ƙasar Saudi Arabia. Jami'an shigi da fice na ƙasar Saudi Arabia za su zo su dubi fasfuna da kuma takardun izinin shiga, wato visa na kowane matafiyi daga cikinsu. To suna gano cewa nan take ya ƙare shekaran jiya ko jiya, to babu wata jirgin nan da ya kawo su shi zai maida su. Kenan kaga ba su ma kai ga shiga Makka ko Madina ba, balle su yi wani aikin ibada, don haka tun daga Jidda za su dawo ƙasar da suka fito.
Wato kenan maganin abun tun daga Sudan mutum ya tabbatar cewa ya sabunta takardarsa kafin ya wuce, koko mecece mafita?
To ai Malam Ibrahim, inda ake samun matsalar ita ce yawanci abun ya fi tsanani a da, amma yanzu kasancewar wannan passport, wato e-passport, ya sauƙaƙa al'amura ƙwarai da gaske, saboda su a da akan samu wasu waɗanda suke zan kira su da ‘yan baranda ko kuma dai masu neman azurta kansu dare ɗaya ta hanyar waɗannan matafiya, to su suke haɗa kai da wasu rubabbun ma’aikata, kaga sun zo suna takurawa waɗannan matafiya ɗin har ana tatse su, ana ta neman kuɗi a wajensu har kwanakin bizan kuma ta yi ta ƙarewa. Don haka zancen ma a bashi passport ɗinsa ya gano ko ta gano cewa visa za ta ƙare gobe ko jibi, duk ba san wannan ba. Kawai sai dai su waye gari an karɓi kuɗaɗensu sun tafi, kuma daga tafiyar nan sai a dawo da su a ce musu visa su ta ƙare, sannan su zauna a garuruwan ƙasar Sudan kamar yadda na faɗa, su yi ta neman kuɗi ta hanyoyi daban-daban, wasu kuma in suka sake hada kudaden sai a sake taro fasfunan a dawo da su Najeriya sannan a sake sabunta musu visa wanda ke da rabo a wannan shekarar ba zai shekara ba zai sake tsallakawa wanda kuma yake da lalura ko kuma jarabawa ta same shi to fa shi ya samu mazauna kenan wani ya kai shekara 2 wani 3 wani ma fiye da haka sai dai kuma yawancin abin da zai baka mamaki ba kawai ɗan Najeriya bane domin abin ya hada da yawancin ɗan yammacin Afirka kuma abin da zai ƙara baka mamaki shine ba wai kawai musulmi bane ha'a da musulmi da ma wanda ba musulmi ba ba ma Kirista ba wanda ma bai da addini duk zaka same su cikin irin waɗannan tafiye-tafiyen don wasu suna amfani da wannan daman ne su je su samu su tsallaka zuwa wasu kasashen sa'an nan kuma al'amari ne wanda yake su akan rude su a ce musu ai tsakanin Sudan kawai da Makka kaman zuwa gona ne kawai zaki je ne ko zaki tsallaka ne kawai yanzu shikenan sai ki ganki a Saudi Arabia dan haka wata ta sai da ƴan awa kanta wata ta sai da ƴan kayayyakinta na daki wata ma matar aure ce abinda zai baka takeici kafin ta isa Sudan ta bar mijinta a Nigeria ko a Niger na tabbatar ma sai ta yi aure uku akan hanya kaga a Nigeria ko a Niger tana da mijinta na asali akan hanya illa lura ta illa lura a maka isa kasar Chadi za ta yi miji
wato Sheikh wato shi wannan auren wato aure ne na fahimta tsakaninta da mutumin dan a samu takarda ko
malai bai na fahimci abin da ke nufi ba auren visa bane wannan ba auren visa auren shegantaka ne wannan ba auren visa bane
iko Allah
yawa domin sau da yawa Allah ya saka wa jami'an ofishin jakadancin Najeriya da alkhairi ni din nan sun sa ni a wasu shekarun baya da yawa na tashi daga Khartoum na tafi Port Sudan don magance irin waɗannan matsaloli kuma da yawa na tarar da mutanenmu wasu ba sa ma jin Hausa ko kuma dai ba daga arewacin Najeriya suke ba ga su nan da yawa irin waɗannan matsalolin an sha samu dan haka auren nan da suke yawanci aure ne kawai na shegantaka ta bar mijinta na asali a gida ta yi mijin hanya kuma ta yi mijin zango duk irin abubuwan da suke faruwa kenan
iko Allah to Sheikh daga ƙarshe shin akwai wani sako da kake ganin na da muhimmanci da waɗannan masu tambayar da ma wasu masu saurare watakila in suka ji za su amfana dangane da zuwa haji ɗin ta ƙafa musamman watakila da ke da nasaba da wannan kogi na Maliya
to kiran da zan yi shine duk wanda yake da niyan zuwa aikin haji ta ƙafa wato ma'ana ta ƙasa ko da mota to in dai ba hukuma ce ta hana ba ina ganin wanda ke da hali zai iya menene halin na farko dai ya zamana yana da wadataccen guziri wanda zai iya shiga mota in ta tashi daga Najeriya kai tsaye ba zai kwamba sai Chadi kuma daga Chadi din in ta tashi kai tsaye ba za ta tsaya daga injin in ta tashi daga Injamena ba ta tsaya ko ina ba sai bakin iyakar ƙasar Chadi da ƙasar Sudan kaga an ci kwanaki 2 ko 3 kenan a takaice dai a ce ya kai kansa ƙasar Sudan ko a mota din ko a jirgin sama in ma so yake gwada saboda sha'awa wato tafiya ta ruwa din to yana iya visa sa daga ƙasar su in yayi visa sa daga ƙasar su kuma yana da isasshen guzurin sa dan ya bude ƙara bude ido da wayewa to yana iya zuwa cikin Khartoum ko Port Sudan matukar yana da izinin shiga ƙasar ya je ya sayi takardar jirgin ruwa wanda yake so kamfani daban-daban ya shiga ya gane wa idan sa kaga wannan bai da matsala visa sa tana nan kuma da wadataccen kudin sa kuma ya tafi ne bisa izini ba tare da shi an cutar da shi ko ya cutar da wani ba dan haka ina kira ga masu sauraron mu musamman waɗannan da suka yi tambaya cewa wato babu abin da zai taimaka wa waɗanda ake cutarwa ta irin waɗannan hanyoyi illa a wayar musu da kai su sanya al'amarin yake ba yadda da al'amari yake kasancewa cewa ai tafiyar kaman zuwa gona kawai za a yi ba kuma duk wanda zai tafiya ya tabbatar da cewa guzurinsa shine wato karfinsa ga tafiya musamman a ƙasar da zai je wadda ba tasa ba kuma ya sani cewa kasashen nan suna da tsauraran dokoki sannan kuma akwai waɗansu haɗurra da akan sadu da su akan hanya wanda dole mutum ya yi ƙoƙarin kiyaye ma waɗannan ya kuma kauce musu to in yayi haka to bai wuce kawai tafiya ce ta ƙarin wayewa da buɗe ido ba kuma ya je ibadarsa kaga ya ci riba biyu kenan Allah ya sa mu dace
to mun gode Sheikh
to mun gode Allah ya
kai ku da lafiya
wa da Allah
to sai kuma ansar tambayar Yusuf Salih M Abuja mai son sanin bayanin yadda Yahudawa ke ibadarsu to idan Mallam Yusuf na saurare mun taba ansa makamanciyar wannan tambayar kamar haka da farko dai Yahudawa na sujjadar su ana gani kamar yadda Kirista da Musulmi ke yin nasu ana gani Hasali ma a yammacin duniya wasu ɗari kun Yahudawa kan gayyaci waɗanda ba Yahudawa ba zuwa masujadarsu bisa wasu sharuɗa masu sauƙi. Alal misali, idan wanda baba Yahudi ba ya shiga masujadar Yahudawa au saboda wata hidimar da ta shafe shi au bisa wata gayyata haka, ana buƙatar ya miƙe tsaye lokacin miƙewa tsaye, amma kar ya durƙusa lokacin durƙusawa, kar ya sanya talif wato ɗan mayafin nan da sukan yafa lokacin addu'a. Kuma idan mace ce, ya wajaba gare ta ta yi shiga mai rufe sura sosai kusan kamar yadda Yahudawa mata ke suturar ibada. Kuma dole ne ta kame kanta banda ɗaga murya, saboda muryar mace da surarta duk al'aura ce a Yahudanci. Masujadar Yahudawa na da sunaye kamar haka, Baitel wato gidan Allah, ma'ana inda ake bautawa Allah, da Baitafila wato gidan addu'a, da Bait Neset wato gidan jam'i, da Bait Madrash wato gidan karatu ko nazari. Yahudawa na da addu'o'i farillai uku a rana guda, wato addu'ar safe da ta rana da kuma ta dare. Sannan akwai wasu ƙananan addu'o'in da sukan yi don roƙo na musamman ga Allah, misali ko saboda ɓullowar wata matsala ta bazata. Babbar ranar ibadar Yahudawa ita ce Asabar, ranar da Allah ya huta, ma'ana bai yi aikin halitta ba, wato washegarin kammala aikin halittar da ya yi. Ranar Asabar Yahudawa ba su aikin komai sai na ibada. Hasali ma tun daga ranar Juma'a da yamma suke fara sujjadar kiyaye ranar Asabar. Kuma farallan addu'o'in nan uku sun fi tsawo ranar Asabar. Hasali ma, bayan addu'ar safe ta farilla, akwai kuma wata ƙarin addu'ar safe mai suna Musaf. Sunan addu'ar safe Shakirif ta ranar Minca ta dare kuma Ma'arif. Baya ga addu'o'i, ibadar Yahudawa ta ƙunshi karance-karancen littattafan addininsu irin su At-Taura da Talmud da Mishna da dai sauransu. Shi yasa ma ɗaya daga cikin sunayen masujjidarsu shine Bait Madrash, wato gidan karatu, ma'ana karatun littattafan addini. Sai a kasance da mu mako mai zuwa lokacin da za a ji amsoshin wasu tambayoyin. Yanzu a madadin Sheikh Ibrahim Muhammad Duguri, da wanda ya haɗa mana sautin da injiniyan mu, ni naku Ibrahim Kalmasi Garba ke cewa a kasance lafiya lau.
Yanzu kuma sai ra'ayoyi da kuke aiko mana ta hanyar email. Ra'ayi na farko ra'ayinka ne Abubakar Salim. Kace hakika yau ta kira na yaki da cutar kansa, amma a Najeriya waɗanda ke fama da wannan cuta suna buƙatar taimakon gaggawa ganin irin halin da suke ciki na ni yasu. Sai kuma ra'ayin Nasiru Kainuwa Hadeja. Kace muna fata Donald Trump zai martaba umarnin da kotu ta yi masa na janye ƙudurin hana al'ummar ƙasashe bakwai shiga Amurka. Ra'ayi na gaba ra'ayi ne na haɗin gwiwa daga Tanimu Inuwa Zagon Buji da Usman Yusuf Gombe. Kuna cewa don Allah ku ba mu dama mu yi kira ga al'ummar Najeriya da su ƙara haƙuri in Allah ya yarda da sannu-sannu kwamitin da gwamnatin tarayyar Najeriya ta kafa na rage farashin kayan abinci kwalliya za ta biya kuɗin sabulu. Tunda ai Hausawa suka ce mahaƙulci mawadaci. Haka yake, kafin mu karkare ga tashin muhimman kanin labarai.
Ana sa ran kungiyoyin masu hamayya a Jamhuriyar Congo karkashin lemar kungiyar Resemblement za su koma teburin shawarwar samun zaman lafiya da gwamnatin kasar a makon gobe idan Allah ya kai mu, duk da mutuwar shugaban kungiyar 1860. Alƙalin wata kotun tarayya a jihar Washington James Robert ya yanke hukuncin dakatar da haramtawa 'yan yawon buɗe ido da 'yan gudun hijira daga ƙasashe guda bakwai waɗanda yawancin al'ummar sun musulmi ne shigowa nan Amurka da aka ƙaddamar a makon jiya. Tuni dama jami'an kwastam da dogarawan tsaron kan iyaka suka ce dukkan matafiyan da suke da izinin shigowa nan Amurka za a bar su su shigo.
To madalla da takaitaccen labaran muka kawo ƙarshen shirin na wannan lokacin. Kafin mai sallama bari mu ga gaisuwa fata alheri da ban gajiya ga iyalan Idrisu daga Bandoddas jihar Bauchi. Allah ya bada ladan gaisuwa ta'aziya ya kuma sa an yi su gida lafiya. Yanzu a madadin dukkan waɗanda kuka ji muryoyinsu musamman Jummai Adida Citaya na gabatar da shiri da Malam Sidi Alheri ke muku fata alheri.